أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا 24 غوتن ديا هجرة دهودي لدري هدودا 40 دا بوكي بو من دا ياي دي دي دا شا ترى غوتن بوكي إلا ديا دهو بيو دا 20 دبيا الخيرين da yake cikin wannan ranaku. Muna roƙon Allah ya ratar da mu su abin da yake shiri ne a rayuwarmu. Muna roƙon Allah ya kare mu. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazin Ihya Ulumuddin Al-Islami wanda yake a masallacin Munira unguwar Bane Fandude, diri kasuwar Bankane, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon zuwa suratul Saffi tun daga suratul Fatihati har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu a wannan guri. Yau za mu tashi suratul Saff zuwa abinda Allah maɗaukin sarki ya so. Wannan surar ba ta da wani sunan da ya wuce suratul Saff. Allah subhanahu wata'ala ya ambaci a cikin wannan sura, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Kenan daga wannan ayar ta samu sunanta. Duk da yake Imam Sakhawi Allah ya ƙara masa rahama ya ambata mata wani suna daga cikin surar, ya ce ana cire suratul Hawariyin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin wannan sura. Ita dai wannan sura suratul Saff tana da ayoyi kamar yadda za mu gani a cikin wannan sura, tana da ayoyi 14 kuma tana karantarwa akan abubuwa da dama. Daga cikin abubuwan da suke karantar da shi cewa dukkan halittu na bayan ƙasa da na sama da na ƙasa duka suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala. Kuma a cikin surar za mu ji cewa Allah yana targin waɗanda za su yi yaƙi ba don ɗaukar kalmarsa ba. A cikin surar akwai sanya yawa ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin take karantarwa, kuma za ta karantar da mu wani bangare daga cikin da'awar da Annabi Isa yake yi a yayin da yake kiran Banu Isra'il cewa akwai wani annabi da zai zo a bayansa, ana shiri shi Ahmad. Sannan surar tana kira zuwa ga jihadi, ɗaukaka addinin Allah. An ce jihadi, akwai jihadun nafs, yaƙi da rai, shi kan shi son zuciya, yaƙi da shi da abin da ya kama da wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya wani jagora. Bismillahir Rahmanir Rahim, da suna Allah mai rahama mai jinƙai. Allah yake cewa subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Halittu waɗanda suke cikin samai da gaske suna yin tasbihi ga Allah, suna tsarkake Allah. Ma'ana sun mai, an ce sabbaha, ma'ana sun tsarkake bauta ga Allah, sun yi ma Allah tasbihi. Wa huwa al-azizul hakim, don shi Allah magwayi ne kuma mai hikima ne. Kanci al-aziz huwa al-ghalib, marinjayi, wanda ba a rinjaya, haka Allah yake, a komai ba a rinjayar Allah. Wannan sifa ta hikima Allah subhanahu wataala shi ne sifanta da ita. Dan so da yawa a mutane ko sauran halittu za ka ga halitta tana da bawaya, tana da gagara, amma kuma sai hikima ta kubce mata. Amma shi Allah ya haɗa biyu, yana da bawaya kuma yana da hikima. Komai Allah dai akwai hikima. Duk wani abu da kaga Allah ya yi akwai hikima da ta saye shi. Allah madaukin sarki ya wani jagora. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku masu imani, lima taquluna ma la taf'alun, me yasa kuke fadar abun da ku ba ku aikata shi? Ayyara tana yi muna hani cewa kada ka faɗi abu a baki amma a aikace ba ka aikata shi. Yana daga cikin sifa da cikin sifofin munafiqai, sukan faɗi magana da bakinsu amma ba su aikatawa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiqun thalatha, ayoyin munafiqai guda uku ne, daga ciki idza hadatha kadhaba, shi munafiki in yi zance yana yin ƙarya, wa idza wada akhlaf, in yi alƙawari ya saba, wa idza tumina khana, in aminci masa shi hayinci. Bai da kyau ka faɗi abun da shi kake faɗa amma ba shi kake aikatawa. Allah ya ce me yasa ku masu imani kuke faɗar abun da ku ba ku aikata shi? Kabura maktan inda Allah, kushi ya girmama a gurin Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi inkari game da wa'innan, yanka ce al-maktu ashaddu al-ghadab, kushi mafi tsanani, yayi hushi ya girmama a gurin Allah. An taqulu ma la taf'aluna, da ku mutare ku rinka fadar abinda ba ku aikatawa. Laifi ne babba mutum ya zama to yana faɗin magana kuma baya cika abinda yake faɗa. Malamai suka ce wannan ayar tana ƙara jaddada mana wajibcin cika sa alƙawari. In kai alƙawari to ka cika, kada kai alƙawari ka saba. Kuma ayar tana daidai da wannan zamani namu, sai mu faɗi magana da baki muna ganin ba komai ba ne. Allah baya son ka yi faɗi abun kuma ba haka yake ba, musamman a mu'amalolinmu na aure ko kuma alƙawarra irin namu. Sai ka yi mutu alƙawari ka ce da shi zan ma kaza, kuma kai ka san ba gaskiya kake faɗa ba. Allah bai son wannan. Ko ku sa alƙawari ƙarhe kaza mu haɗu mu yi kaza, kai ka yadda shi ya yadda, ƙarhe ka zan in yi kai kana kwana ba kama fito ba. Allah ba ya san wannan. Duk abin da ka san ba ka iya aikata shi kaka faɗi shi, laifi ne a gurin Allah. Yau za ka ga kafirai ba musulmai ba fa, kafirai suna da abin da suke kamanta mu da shi na aibi, wanda mu addinin mu ya hana. Ubangiji mu ya hushi akan wannan. Yan ka ce randebu a fekan, da wasu mai yake nufi a faɗi abu amma kuma ba haka yake ba, ba aikatawa. Yau abun har ya shigo cikin ahlus sunna, za ga ahlus sunna an taro za a yi al'amari na addini a sa magana amma kuma ba aikatawa, ba faɗi haka. Ma'ana a faɗi haka ba aikatawa, wannan bai da kyau. Don haka yan uwa masu girma, mu iya bakinmu, duk sanda za ka ce zan yi kaza, ka tabbatar a lokacin da ka ce za ka yi shi za ka iya. Sai dai wani uzuri ne ya bijiro, amma ka ɗauki abin kamar abin wasa ne da kyau. Ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya ku masu imani me yasa kuke faɗar abin da ku ba ku aikatawa? Kabura maktan inda Allah, hushi ya girmama a gurin Allah subhanahu wata'ala. An taqulu ma la taf'aluna, da ku rinka faɗar abin da ba ku aikatawa. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan, lalli Allah subhanahu wata'ala yana son mu'minin da suke yin yaki fi sabilihi, ma'ana dan neman yadda Allah, saffan, suna yin sahu sahu, suna jirawa. wajunansu a wurin yaƙi ka annahum bunyanun marsus, kamar dai ka ce bulo ne aka shirya su. Kawan magini in ya te zai yi gini, yana shirya abin da yake gini da shi, baya sai ga ko ɗaya ya ga wuce, za ga ma ya ɗauki ikir yana aunawa ya gani bai karkace ba. Allah yana sifanta mana safo na yaƙi da musulmai suke yi, da an yi za a yi yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan jera sojojinsa ya ce su tsaya kaza ga irin yadda za su tsaya, kuma haka za su tsaya ba su saba masa. Shi yasa ka ga sahabbai sun yi nasara, sun yi nasara a yaƙuƙa da dama saboda biyayya ga menene, biyayya ga komandodi. Ka je ka ga lokacin da ake yaƙi Rumawa da sauransu a lokacin Sayyidina Umar, da aka zo za a yi yaƙi, musulmai sun ba da mamaki. Wainan kafirin sun zo sun yi gada, ga ruwa ga komai, ga makamai sun aje giwaye a gabansu. In an harba sai dai a samu giwa, sun yi ɗan kumbu sun shige. Ka san da in kana da giwa kamar kana da tanka ne na yaƙi, ana so a shiga garin mara sai da zai. Haka musulmai suka jera suka yi sahu, aka tinkari wa'innan suna gudu ana harbi. In an harba su gusa, har sai da suka shiga garin suka ci nasara akan wa'innan mutane. Babu wanda ya juya baya. Kana kallon harbi dan uwanka, kai kuma za ka je gurin yaƙi saboda neman yarda Allah. Mu yanzu akwai kayan yaƙi, akwai komai. Wallahi wani in ka bashi bindiga ka ce za a yi yaƙi saboda addini, Allah ya ci gaba da an harba bindiga ya ji kukan ta, in ba sa bai hituwa, bai ƙara hituwa. Ko kuma da ya ji an ce an kashe wani, to shi shikenan ya kaje bai iya yaƙi, ba ka suke ba. Allah ya samu dace. Lokacin da aka yi gazza wata Badar, manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya jera sahabbansa ya ce kowa ya tsaya inda yake, sai mun ba da umarni, sai mun ce ai kaza ku yi. Haka aka ci nasara. Na ka dole sai mun zamanto muna iya ba da rayuwarmu saboda Allah. Al-maqsud dai abinda aya take son ta karantar da mu, duk mutanen da za su yi yaƙi dan addinin Allah ya ci gaba, da ko ta menene, to Allah yana son su. Ana yaƙi da baki, ana yaƙi da kuɗi, ana yaƙi da makami, ana yaƙi da dabara, ko da menene, indai za ka yi dan addinin Allah, to Allah yana son ka. Duniya babu wata gaya da mumini yake da ita irin ya samu yarda Allah, Allah ya so shi. Allah ya samu dace. Wa idh qala Musa li qaumihi, Allah ya ce da annabi sa, ka ba mutanen ka labari. Lokacin da annabi Musa ya ce da mutanansa, ya qaumi, ya ku mutane na, lima tu'dunani, me yasa kuke cutar da ni, ma'ana dan me kuke sabawa umarni na, sabawa umarnin shugaba kamar cutarwa ne a gare shi. Sannan akwai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa Bani Isra'ila suna cutar da annabi Musa. Shi yasa Allah ya hani yake cewa la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allah imma qalu. Ku kakku zamo kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa. Bani Isra'ila daga cikin ɗabi'unsu sukan je su yi wanka timbir wa junansu, ba sa jan kumya. Annabi Musa annabin Allah ne, baya iya yin wannan, sai ya koma gefe, in yayi wanka ya kare, sai ya sako tufafinsa sai ya dawo. Sai suna aibanta, suna ce ai ɗayan marainansa ya fi ɗaya ne, shi yasa bai son a gani. Suka ta aibanta shi. Wata rana ya je yana yin wanka, ya aje kaya saman dutse, sai Allah ya sa dutsen ya yi tafiya. Annabi Musa ya bi dutsen dan ya menene, dan ya ɗauko kayansa. Da ya ɗauko kayansa, sai Allah ya bayyana wa Bani Isra'ila cewa annabi Musa lafiyar shi kalau, kamala ne da daraja ce, ya sa baya yin irin abin da suke yi. Kaga wannan cutarwa ne. Malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ake sanya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa in zaka zama jagora sai kai hakuri, sai an cutar da kai da magana. Annabin Allah an faɗi magana ta cutarwa a kansa, to wane kai yau da ba za a faɗi magana na cutarwa a kanka ba? In al'amari na jagoranci sai an yi hakuri, al'amari na da'awa sai an ji a yi kamar ba a ji ba, sai ka gani kai kawar ba ka gani ba, dole haka na za a rayuwa. Sai dai mun fatan abinda muka yi na daidai, Allah ya karɓa, abubuwan da suke na kuskure ne Allah ya yafe mana. shi yasa Allah ya ce da annabin sa ka ba mutanen ka labari wa yaqala Musa li qaumihi ka ba su labari lokacin annabi lokacin da annabi Musa ya ce da mutanen sa ya qaumi ya ko mutane na limatu udunani dan me kuke tutar da ni ai dan me kuke saba mu umarni na wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum alhali fa kun sanni manzo Allah ne zuwa gare ku su sun sani ba banu Isra'ila sun san annabi Musa annabi Allah na su kuma yadda amma in yace ayi sai su ci ba su wani gure suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kai mu ba mu yi imani da kai sai mun ga Allah ido da ido wani gure suka ce idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ka'idun suka ce kai ka taida ubangijinka ku yaki mu dai muna nan amma Qur'ani ya nuna sun yadda da annabi Musa annabi ne dan cewa suka yi lan nu'mina laka ba su ce lan nu'mina bika ba sun yi imani da shi ta wani bangare amma wani bangare sun saba masa ai wannan cutarwa ne yanzu muna nan sai cewa ne zo je kai mun gida sai ka ce wallahi mallan yau ban iya kai ban yi ai babu dadi ko ba haka bane to annabi mai daraja sai ya ce su kaza su yi nan sai su yi nan yace lima tu'duna ni dan me kuke cutar da ni kina an kace magana cutarwa babu irin wanda babu akwai fadin magana wanda ba ta da kyau akwai ka taba jikin mutum akwai ka taba dukiyar mutum akwai shi sa ya bada umarni ka saba duka cutarwa ne wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum alhalin kun san cewa ni manzo Allah ne zuwa gare ku Allah ce falamma zagu yayin da suka karkace suka ibin hakikanin abinda annabi Musa ya zo musu da shi azaballahu qulubum sai Allah subhanahu wataala ya karkatar da zukatansu daga bin gaskiya da kuma tsayuwa akan daidai wannan yana nuna ashe duk sanda mutun ya san gaskiya yake bijire ya bijire mata yake aiki da ita to na ji masa tsoron Allah ya karkatar da shi ya kama hanyar da ba ita ce ta daidai ba wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutane wayanda suke fasikai ne ma'ana wayanda suke fita daga kan hanya ta daidai an gane ko duk mutane da suka san gaskiya suka bijire mata to ana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya menene ya sa su kasa dacewa daga hanya da take ta daidai Allah ka datar da mu abin da yake daidai wannan shine hidayat at-tawfiq hidaya ta dacewa ana ji musu tsoron Allah ya hana musu samun wannan dacewa Allah ya ce wa idh qala Musa li qaumihi ka ba su labari lokacin da annabi Musa ya ce da mutanen sa ya qaumi ya ko mutane na lima tu'dhunani da me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum an hali kun san cewa ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku falamma zagu yayin da suka karkace ai in harafu amma ja'ahum bihi ya so karkace game da abin da annabi Musa ya zo musu da shi Allah yake cewa azaballahu qulubahum sai Allah subhanahu wataala ya karkatar da zukatansu wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasiki ai ma'ana shine la yuwaffiquhum lilhaqq Allah bai datar da su akan gaskiya shi yasa zaka ga wasu biye da za ka kwatanta wasu haka na mamakin ba su gane ba Allah ne bai datar da su saboda sun bijire ma gaskiya yayin da ya kamata su karbi ta Allah yake ba mu labarin annabi Isa anan Allah ya ce wa idh qala Isa ibn Maryam ka ba su labari ya Rasulullah lokacin da Isa dan Maryam yake cewa ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzo Allah ne zuwa gare ku kun ga da aka zo magana annabi Musa Annabi Musa yana daga cikin bani Isra'ila ko haka bane mutanen da yake kiran su zuwa ga hidaya bani Isra'ila ne amma Annabi Musa bai ce ya bani Isra'ila ba cewa ya kaumi ya ku mutane na shi ma Annabi Isa yana daga cikin annabawan bani Isra'ila dan shi ne annabin ƙarshe daga cikin annabawan bani Isra'ila malamai sun yi sabani akan shekarun da yake tsakaninsa da Annabi Isa da Annabi Musa wasu na cewa shekara 1500 ne tsakanin annabi Musa da annabi Isa wasu na cewa a shekara 1700 ne kaga akwai tazara mai yawa amma dukkansu annabawa ne na banu Isra'ila to muhalli shahid shi annabi Musa cewa yake ya kaumi da sauran annabawa amma shi annabi Isa baya cewa ya kaumi sai da cewa bani Isra'ila me ya kawo wannan bambanci saboda shi annabi Musa banu Isra'ila dangansa ne gidan uwa da gidan uba amma shi ko annabi Isa banu Isra'ila ba dangin shi bane gidan uwa ya dai hada alaka da su ta dan bangaren uwa amma bai da dangin uwa dan shi bai da uban ma kene sai shi ya bani Isra'ila ko ba ga bane ya ko bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare haka ne ko musaddiqan lima baina ilayya ina gazgata abunda ya gabace ni na menene na littattafai kamar at-taura da ta wuce kafin zuwan injila ni ina gazgata ta na tabbatar da littahi ni na Allah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di kuma ina muku bishara da annabin da zai zo a bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad wannan shine sunan manzon Allah cikin injila haka annabi isa ya bada labari cewa annabin karshe da zai zo sunan shi ahmad an fahimci Hausa ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin kansa yake cewa ana muhammad ni ne muhammad wa ana ahmad kuma ni ne ahmad wa ana al-mahi kuma ni ne mahi wa ana hashir kuma ni ne hashir wa ana al-aqib kuma ni ne aqib sunaye guda biyar manzo Allah ya faɗa makansa suna biyar gare shi daga cikin sunan manzo Allah ya zana yace shi sunan shi muhammad kuma suna ne ahmad kamar yadda annabi Isa ya faɗa ko ba haka bane yace kuma shine mahi mahi ma'ana ni ne mai goge kazanta da zunubi da shirka da komai duk wanda ya bi ni duk abinda kai na lalata ya shubi ya shahi ma'ana al-hashir kuma ni ne wanda za a tashi mutane a gabana duk wanda zai taso ya ganni ni ne na tashi wa ana al-aqib kuma ni ne na karshe bayana babu wani annabi babu shi to kaga ni annabi Isa ya ba banu Isra'ila labari yake da su ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku kun gane ko bace ya kaume ba ya ku bani Isra'ila musaddiqan lima baina yadayya haka ne ko yana gazgata mana ina gazgata abun da ya gabace ni na menene na littattafai rasulullahi ilaikum ko Allah yake cewa min at-taurati haka ne ima baina yadayya min at-taurati ina gazgata abun da ya gabace ni na at-taura wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di kuma ina muku bishara da annabin da zai zo a bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad Asim bari Isra'ila sun san wannan. Falamma ja'ahum bil bayyinat. In lokacin da yazo musu da hujjoji. To waye yazo musu da hujjoji? Shi Isa kenan. Falamma ja'ahum bil bayyinat lokacin da Annabi Isa yazo musu da hujjoji. Da suke nuna gaskiyar abin da ya faɗa. Qalu hadha sihrun mubin. Sai suka ce ai wannan sihiri ne mabayyani ma'ana ba za mu bi ba ma'ana ba su yi imani da annabi Isa ba da yawan su su imani da shi suka nemi su kashe shi to haka ma ya faru lokacin da manzo Allah ya zo banu Isra'ila sun gane shi sun san shi a sifofin da aka bayyana a cikin at-taura amma kuma sai suka kafirce suka kin imani da shi ku duba mu gani a tarihi da muke karantawa asira tsabar banu Isra'ila sun fahimci sifar manzon Allah a cikin littattafansu. Lokacin da manzo Allah ya tafi Sham, yana shiga garin Sham fa, wani fasto da ya gan shi bai taba ganin shi ba, sai ce ina baban wannan yaro, aka ce gashi, sai ce ya kace ka san ga kowane, na ce a, yace wanga shine annabin ƙarshe, yace ya kai ai a cikin littafin mun ce muna annabin ƙarshe yana da sifa kaza ga ta, yana da sifa kaza ga ganin farko da ya mutu, ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu, sun san shi, sun gane sifarsa kamar yadda suke gane ‘ya’yansu. Ɗanka da kuka shekara 20 tare, bayan ya tafi wani guri sai ku haɗu ka ce wai baka gane shi ba, kana cikin hankalinka kako, sai a ce wani ya tafi hankalin kanshi, ko abokin da kunka taso tare kuka shekara 20 tare, sai ya tafi wani guri shekara guda da ya dawo sai ka ce wallahi wani ban gane ka ba, sai a ce wani baka da lafiya. To haka suke gane manzon Allah, amma saboda hasada lokacin da manzon Allah ya zo musu da gaskiya sai suka kafirce, suka yi imani da shi. Allah ya raba mu da hasada. Allah subhanahu wataala yake cewa a aya na gaba, ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب باب wanda yake zalunci cikin azzalimai, irin azzalimin da ya kirkire ƙarya ya jingina ta ga Allah. Kun fahimci Hausa? Sai sai Allah ya ce ومن أظلم باب wanda yake zalunci ممن افترى على الله الكذب, irin mutumin da ya kirkire ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wataala, wa huwa yud'a ila al-islam, alhalin shi ana kiransa zuwa ga musulunci. Wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin, Allah subhanahu wa ta'ala baya waffaqar da mutane da suke azzalimai, ma'ana duk wanda suke zalunci kawuna su ta hanyar yin shirka da sabo, to Allah ba zai datar da su zuwa ga abin da yake na daidai ba. Yuriduna li tufi'u nur Allah, suna son su wa'annan masu ƙaryata abinda manzo ya zo da shi, suna son su dukusar da ko su dun kafar da haske na Allah subhanahu wataala, shine wahayin da Allah subhanahu wataala ya aiko da shi, bi afwahihim, da maganganun su da suke fada. Wallahu mutimmu nurihi, Allah subhanahu wataala zai cika sa haskensa ya kai inda yake son ya kai, walau karihal kafiruna, koda kafirai ba sa son. Wannan ayar tana nuna irin kokarin da kafirai suke yi na yaya ta tarwiji akan musulunci, akan bata musulunci, duk kafafi na labarai sai kaga an shirya wani abu na muni, sai a ce ai musulmai na suka yi dan kan mutane su shiga addinin musulunci, wannan bai hana musulunci ya ci gaba. Yana daga cikin abun da ƴan bid'a suke yi na kokarin lalata ahlus sunna, da an yi wani abu sai a ce ai ga dan ahlus sunna ne suka yi kaza, dan kan wasu su shiga sunna, haka wannan bai dan kufar da sunna. Addinin Allah haka yake, duk yadda mutum zai yi dan ya dauko fada shi, babu yadda za a yi sai Allah ya cika hasken shi. Allah madaukin sarki ya samu amfana da wannan haske. Shi sai Allah ya ce yuriduna li tufi'u nur Allah, su dai wa'annan suna son su kashe ko su dun kofar da hasken Allah, wahayin da Allah yake aiko da shi zuwa ga al'umma. Allah yake cewa suna yin haka ne bi afwahihim, da maganganun su, ai da bakunan su, baki shine ka faɗi magana da bata dace ba. Wallahu mutimmu nurihi, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda zai cika sa haskensa ko da ba sa bukata, walau karihal kafirin, ko da kafirai ba sa son addini ya ɗaukaka. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, Allah fa shi ne wanda ya aiko manzonsa, na ana nufin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah shi ne wanda ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, da shiriya. Kun gane ko? Wadinil haq, da kuma addini na gaskiya. Wadinil haq, addini na gaskiya, addini wanda yake yana da ilimi, yana ɗauke da abubuwa nagari, yana karantar wadda ta dace da abin da ya kamata. Wannan babu addinin da kai addinin musulunci, duk wasu ɗabi'u na alkhairi da ake so a samu akwai shi cikin addinin musulunci. In ka ga wata lalata to ba cikin musuluncin take ba, sai dai a ce musulmi ya yi wani abu da bai dace, amma ba musulunci ba ne. Babu wani abu da yake musulunci ya karantar da shi mummuna. Shi yasa Allah ya ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda, Allah shine ya aiko annabinsa da shiriya, shine addinin musulunci. Wa dinil haq, da kuma addini na gaskiya. yuzhirahu ala ad-din kullihi, dan Allah ya daukaka addinin musulunci akan dukkan addini. Dukkan addini ya zama suna kasa addinin musulunci yana sama. Walau karihal mushrikun, koda ko mushrike sun ki haka. Yanzu in ka hada addinan duniya gaba ɗaya, kana samu addini nawa? Allah ɗaya sadadin su. Amma babu wani guri da ba a san musulunci ba, da kuma musulunci bai shiga ba. Ko ma'abutan wani addini suna so ko ba sa so, ko sun yadda ko ba su yadda ba. Ni na daga cikin bayani na gaibi da Allah yake faɗa kuma ya tabbata. Tun aiko da manzo ana ganin addinin yana Makka ne, ya koma Madina, ya koma ƙasashen Larabawa, ya watsu duniya, babu inda hasken musulunci bai kai ba. Sai dai zamanto ko dai waɗannan sun karɓa ko ba su karɓa ba. Ma musulunci Allah ya haskaka shi ko ina, ya ɗaukaka shi akan kowane addini. Ya ayyuhal ladhina amanu, Allah ce ya ku masu imani, hal adullukum ala tijaratin, bana nuna muku wani irin kasuwanci ba, tunjikum min adabin alim, da zai kubutar da ku daga azaba mai radadi. Kamar kun ce wani kasuwanci ne a duniya ya hiri ba, shi ne tu'minu na billah, ku yi imani da Allah wa rasulihi, kuma ku yi imani da manzansa. Biyu ko wa tujahiduna fi sabilillah, ku yi jihadi saboda addinin Allah ya ɗaukaka. Bi amwalikum, da dukiyoyinku. Wa anfusikum, da kawunanku. Kun ga wa'innan abubuwa da aka lissafa? Allah ya ce dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu, wannan fa shine fi zama alkhairi a gare ku in kun kasance kun san haka. Ma ɗan uwa masu girma, kowa ya ba mu hankalinsa. Komi za ka nema a duniya ka nema, amma babu wani kasuwanci da aka ci ribar sayarin na imani, babu shi. Sannan bayan imani da Allah, imani da manzonsa. Bayan imani da manzo, al-jihad fi sabilillah, mutum ya yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah. Jihadi don ɗaukaka addinin Allah ana yin shi ne da abubuwa mafi tsada a wurin mutum. Waɗanda abubuwa da Allah ya ambata guda biyu sun fi komai tsada a wurin mutum. Kun gane? Sun fi komai tsada. Dukiya da rayuwa da 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 yanzu ba abun da ya kai su tsada a gurin ɗan adam. To da su kuma ake cin riba wannan rayuwa ta duniya. Bayan ka yi imani da Allah, ka yi imani da manzansa, to ka yi ƙoƙari ka ga ka ɗaukaka wani ɓangare na addinin musulunci. To sai Allah ya nuna daga cikin hanyoyi da ake ɗaukaka addini, lalle sai ya sa wa'in gabe ku. Dukiya, ko ka sa ta duka, ko ka sa mafi yawanci duka, ko ka sa kaɗan, sai dai an sa dukiya. Sannan ka sa ranka, shi ma ran ko ka sa duka in ta kama ka rasa ranka saboda addini ya yi, ko ka sa mafi yawancin rayuwarka a cikin addini, ko kuma ya zamanto kana hita kana shiga dai akan addinin musulunci. Amma lahirin dukiya kadai ba ta isa, dole sai haɗa biyu. Wani za ka ga yana da kuɗi, babu ruwan shi da lamarin addini. Wani yana lahiya, babu ruwan shi da lamarin addini. To duk abin da ya kama bai kai wannan riba ba, in an ma samu riban ne. Amma kun san wani abu da ya basu haka ba. Shi yasa Allah ya ce dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, haka fa shine alkhairi a gare ku in kun kasance kun san haka. Idan dai ba san wani ba, je hutuban da muka yi, je wace rana kenan? Juma'a ko? Hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi, hadisin Aisha ta ce suka yanka akuyi a lokacin manzon Allah, akai ta raba ba, akai ta raba. Manzo Allah ya ce akwai saura, suka ce kai komi ya kare kafa ɗaya ta sauro. Sai manzo Allah ya ce a'a, komi yana na kafa ɗaya ta ɓace. Mana wannan kafa ita kan lahira ba mu samu ta, dan za mu ci ta mu yi kashinta, amma duk abin da kun ka bayar lahira za mu iske shi. To in mutane sun fahimci wannan, me yasa ake ƙoƙarin tara duniya a manta da lahira? wani wallahi yana ya kashe miliyan 100 ya gina gidanen ya zauna amma masallaci kamar an ce a hada miliyan guda to daga cikin masu zage-zage akwai shi akwai shi an matsa wa mutane ba sai da gare shi kyau kullun dai a ce a kawo kullun dai a ce a kawo in ka mutu to ka taida su ko yana ta yawa ai ta yawa ai kwanan ga kwanan nan ku hankuri mu wuce Allah ya buga mu duniya misali inda dai mutane na ganewa da ya kamata su gane shugaban kasar Najeriya ya mutu ai ko an san dai ko babu dai ba a ce mai talaka to amma bari talaka ne yana da matsayi a duniya da zai taya waye bi shi me ya biya da shi sai farin da kawai wannan dan tata mai kuɗi ne dan fa naji ba na tabbatar ba a kuɗi tsabar kuɗi ya bar trillion 65 kamar yadda nace miliyar dubu so dubu ko miliyar dubu sune trillion guda ko to har 65 abinda ya mutu ya bari kasa kenan motoci ko sama da dubu uku da wani abu ga gidaje ga kuma amma kun gane duniya da take da burgewa radda za a business shi da talakkan garin da shi da suka mutu tare ba wanda ya ce da komai bancin farin da kawai a sai ga mutum yanzu kana mai wani ko bayar da Allah sai ce malamin ciya da mai mutane to Allah ya sa ka gyara Allah yake cewa yaghfir lakum dhunubakum Allah subhanahu wataala zai gafarta muku zanubanku sanadiyin yin wa'incin abubuwa ويدخلكم جنات تجري هكذا يقول ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار وما زي شي غدكو الجنه ودكو رمو سنا غدانا غرقشنتا من يي بياني سو ا cikin سوره محمد الله سبحانه وتعالى يتي مثل الجنه التي ويل للمتقون فيها انهار من ماء غير عسل كو وانهار من خمر هكذا انهار من لبن لم يتغير طعم زو هذه قرشن ايه الله يتي ا cikin الجنه اكو قورما ta ruwa akwai korama ta madara akwai korama ta zgiya akwai korama ta zuma da sauransu shi yasa Allah yake cewa zai ba mu wa'annan wa masakinat tayyibatan da wuraren zama dadada masu kyau a ina fi jannati adn a cikin aljanna gurin zama ai fi jannati iqama lan tiqala anha ma'ana gurin da ba a canji a ciki kun fahimci Hausa kai ko shi inda aljanna take da wuri ya babu ba a kwana aljanna ba yanzu ba ga shi ana karatu suna kwana ba to aljanna babu bace ana wuce su Allah Allah ka ba mu aljanna Allah mu roke ka aljanna kai ko ka san a ce ban kwana an koyi wani abu a haba mala yawo ya tashi ستة ليست في الجنة أبوه الشدة باو سأشكين الجنة لا نوم لا بول فيها لا موت فيها ولا اللحى مغاني ولا الحرم الجنة باب سوها غاشن جيمي ما بيهتما الجنة كي أستاذ وقت السنة دي دو أنجر بيك لاحرة با الجنة با ما جيمي babu gani ba a kwana aljanna babu tsufa a aljanna mala kullum kana jan ne ka san yi ga wanda ya shekara 60 yana kaga haizu da saurata ko ba Allah ya gane aljanna babu tsufa a cikin nan ina mun ne muna tare ko to Allah ka ba mu aljanna wa masakin tayyiba da wuraren zama dada da masu kyau a ina fi jannati adn a cikin aljanna gurin zama wanda babu canji a cikin yan shiga dalikal fawzul azim samu wannan shine rabo mafi girma ba rabon da yake ka samu aljanna mun yi bayani akan fawzul azim yana samuwa ne in an daidaita komai kun fahimci Hausa ka shiga aljanna kawai hagu ta shiga ta dama ta shiga kawai ga kaga ba hita to shine fawzul azim Allah ka nuna mana ranan nan Allah ya ce wa ukhra tuhibbunaha sannan akwai kuma wasu riba wadda kuna buƙatar ku same ta wa ukhra ay min ribhi hadhihi at-tijara ko
kun ga duk ana bayani akan kasuwanci ne. Ku ji kasuwancin da yadda yake. Hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin alim. Ana ta gani? Bana nuna muku kasuwancin da zai kubutar da ku daga azaba ba. Mun ga cewa Allah yayi muna so. Sai Allah ya ce to gashi to minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kasuwancin kenan. Ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah, ku yi jihadi saboda Allah dan addini Allah ya daukaka. Ku yi amfani da dukiyarku, ku yi amfani da rayukanku. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kusance kun sani. Yanzu an ga mu kasuwanci. To in an yi kasuwanci menene ribar? Ribar ita ce yaghfir lakum dhunubakum. Ribar da za ku samu kenan. Za ku samu gafarar zunubin Allah. Kun ji dai ko? Sannan wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kuma Allah zai sa ku aljanna da koramu suna gudana a ƙarshen ta. Akwai riba ko babu? A cikin aljannar ma wa masakin tayyiba. Akwai guraren zama daɗaɗa a ina fi jannati adn a cikin gidan aljanna gurin da yake lantikal fi wanda babu canji in ka shiga dindindin ne. Allah ya ce zalika. Isamu wannan fawzul azim shine rabo mafi girma. Jama'a akwai riba ko babu riba? To shine sai Allah ya ce ribar bata kare ba, ribar da za ku samu in an yi wannan kasuwanci. Sai Allah ya ce wa ukhra tuhibbunaha. Akwai wata ribar da kuna son kuma ku same ta. Wace irin riba ce? Allah ya ce nasrun minallah. Allah subhanahu wata'ala zai ba ku nasara daga gurinsa. Ma'ana zai ba ku nasara akan maƙiyanku a nan duniya. Sannan wa fathun qarib, sannan da kuma fathu na kusa, budi na kusa. Malama sai shine fathu makka. Makka dai da ba ta hannunku, Allah ya ce tun daga nan duniya sai Allah ya faranta muku rai ta dawo hannunku. Ya tabbata ko bai tabbata ba? Kina wani yana tabbatar mana da gaske sahabban manzon Allah sun yi kasuwancin da Allah ya ce su yi, sun samu ribar duniya da lahira. Kuma wannan ayoyin suna tabbatar mana da cewa duk wanda yake shakka game da sahabban manzo Allah sun ci ribar rayuwar duniya, to ya kafir cewa Al-Qur'ani. Na Allah Musa alƙawari ya ce in kun yi kasuwanci iri kaza ga abin da za a bayar, kuma an ba su shi mun gani, kenan sun yi kenan, ko ba haka ba ne? To Allah ya sa mu ma mu yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labari, yake cewa menene? Wabashirin mu'mini ne. Allah ya ce kai mu mu'mini bishara. Kenan kasuwancin fa lalle yana da riba, amma su wane za su iya shi? Masu imani. Kun da ji amsar kenan. Masu imani kaɗai za su iya wannan kasuwanci. Wanda bai da imani, wanga kasuwanci bai iya shi. Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin wa'inda za su iya wannan kasuwanci. Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani da Allah da manzonsa, kunu ansarallah, ku kasance masu taimakawa Allah. Allah yana buƙatar taimako ne a gurinmu? Bai da buƙata. Kenan ku taimakawa addinin Allah. Kunu ansarallah, ku kasance masu taimakawa addinin Allah. Kama qala Isa ibn Maryam, kamar yadda annabi Isa ɗan Maryam yake yace lil hawariyyin, ga hawariyawa, yace man ansari ila Allah, wane ne zai taimaka mini zuwa ga Allah? Man ansari ila Allah, wane na zai taimaka mini zuwa ga Allah, wanda zai bayo addini Allah gudunmuwa? Qala al hawariyyuna nahnu ansaru Allah, hawariyawa suka ce mu ne mataimakan Allah, ma'ana mu ne wanda zamu bayo addini Allah gudunmuwa. فآمن الطائفة من بني إسرائيل سيوا سجماعة daga cikin banu Isra'ila suka yi imani, wa kafara الطائفه wasu jama'a daga cikin su kafirce. Fa ayyadna alladhina amanu ala adwihim, ala ce muka karfafa, muka bayar da nasara akan wa'inda suka yi imani, ma'ana wanda suka yi imani muka ba su nasara akan makiyansu. Fa asbahu zahirina, sai suka waye gari sune suka rinjaye makiyansu. Kenan wannan isharar da abin da za mu fitar a ciki shine matuƙar muka yi ma addinin Allah gudunmuwa, to Allah zai ba mu nasara akan maƙiyanmu kowane lokaci. Allah ya taimaka mana ya ba mu nasara akan maƙiyanmu.
suratul juma'a tana da ayoyi 11 haka ne ko wannan sura abin nan ce madaniya ce suratul juma'a madaniya ce a madina aka saukar da ita saboda a cikin surar akwai ambaton yahudawa yahudawa kuma an yi mu'amala da su ne yayin da aka je madina a cikin surar akwai bayani akan sallar juma'a kan mu manta sallar juma'a an ballanta ta ne bayan an yi hijira kun gane ko sannan daga ciki akwai bayani akan baiwar da Allah ya malarabawa a yayin da ya aiko da manzo izuwa ga daga cikinsu kuma zuwa gare su akwai lokaci